Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da asuba, da fatan an tashi lafiya. Binta Suleiman Yarishe tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau Alhamis 16 ga watan Satumba. Kafin ku ji abubuwan da muke tafi da su, Muhammad Hafiz, ba mu kanin labarai.
Wakilin zaman lafiya na Amurka a kasar Afghanistan ya ce takullar yarjejeniya ta ƙarshe da kungiyar Taliban a tsakiyar watan Agustan da ya gabata. Danganin masu ta yadda kayar baya sun shafa wa Kabul lafiya yayin da suke tattaunawa kan sauyin mulki. Yayin da ake ƙarin samun matsin lamba a duniya, kasar India ta ce tana nazari sosai kan sake dawo da fitar da allurar rigakafin COVID-19 zuwa kasashen duniya. Gwamnatin kasar Gabon ta ce Majalisar Ɗinkin Duniya ta janye takarun wanzar da zaman lafiya na Gabon 450 daga aikinta a Jamhuriyar Afirka ta Tsakiya sakamakon zargin yin lalata da mata da cin zarafi.
Madalla, kanin labaran kenan. A cikin shirin namu na yanzu, za ku ji cewa ƙwararru a fannin kiwon lafiya a Najeriya na ci gaba da tserewa ƙasashen waje domin neman rayuwa mai inganci. Za kuma ku ji cewa mutane 43 ne suka miƙa takardunsu na neman zama sabon sarki a masarautar Kwantagora ta jihar Nejan Najeriya bayan rasuwar tsohon sarkin Alhaji Sa'idu Namaska. Muna kuma ɗauke da shirin domin iyali wanda Grace Alheri Abdu ta shirya kuma za ta gabatar.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Wakilin zaman lafiya na Amurka a kasar Afghanistan ya ce takullar yarjejeniya ta ƙarshe da kungiyar Taliban a tsakiyar watan Agustan da ya gabata. Danganin masu ta yadda kayar baya sun shafa wa Kabul lafiya yayin da suke tattaunawa kan sauyin mulki. Amma ya ce shawarar da shugaba Ashraf Ghani ya yanke na ficewa daga kasar ya lalata shirin. Wakilin haifaffen kasar Afghanistan Jalmi Khalid Zaid ne ya bayyana haka a wata hira da jarida Financial Times. Ya ce ya tattauna na tsawon makonni biyu kafin babban birnin kasar ya fada a hannun Taliban a ranar 15 ga watan Agustan da ya gabata. Ya ce guduwar da Ghani ya yi ta haifar da taɓarɓarewar tsaro a birnin. Duk da haka, lamarin ya sa ƙungiyar masu kishin Islama ta yi tattaki zuwa birnin a ranar. Khalid Zaid ya bayyana cewa yarjejeniyar ta ba wa Ghani damar zama kan mukaminsa har sai an cimma matsaya a Doha kan gwamnatin mai zuwa, kamar yadda Taliban ta tsaya a wajen Kabul. Jiya Laraba, wani jami'in kungiyar Taliban ya tabbatar da cikakken bayanin fahimtar da suka cimma da Khalid Zaid a Doha, babban birnin ƙasar Qatar, inda kungiyar take tafiyar da ofishinta na siyasa. A inda ake ƙarin samun matsin lamba a duniya, kasar India ta ce tana nazari sosai kan sake dawo da fitar da allurar rigakafin COVID-19 zuwa ƙasashen duniya, musamman Afirka wacce ke cikin tsananin bukata. India ita ce ta fi kowace ƙasa hada allurar rigakafin, amma ta dakatar da fitar da su a watan Afrilun da ya gabata don yaki da hauhawar masu kamuwa da kwayar cutar da yanzu haka aka shawo kanta. Wata majiya da ke da masaniyar shawarar wacce ta nemi a sake sunanta saboda ba a ba ta izinin yin magana da kafafen yada labarai akan hakan ba, ta shaida kamfanin dillancin labarai na Reuters cewa aƙalla kashi 61 cikin 100 na yawan mutanen India miliyan 944 sun karɓa aƙalla allurar rigakafin coronavirus ɗaya, lamarin da ya sa ƙasar take da rara. A bayyane yake, yanke shawarar sake fara fitar da allurar ya zo ne a daidai lokacin da shugaban ƙasar India Narendra Modi yake shirye-shiryen ziyartar Washington a mako mai zuwa don halartar taron ƙasashen da ake kira da ƙasashen Quad, wato Amurka da India da Japan da kuma Australia. Majiyar ta ce an riga an kammala shawarar fitarwar. Kasar India tana so ta taimakawa Afirka da allurar rigakafin da kuma samfurin aikin COVID. Labaran yana zuwar muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Gwamnatin kasar Gabon ta ce Majalisar Ɗinkin Duniya ta janye takarun wanzar da zaman lafiya na Gabon 450 daga aikinta a Jamhuriyar Afirka ta Tsakiya sakamakon zargin yin lalata da mata da cin zarafi. Ma'aikatar tsaron Gabon ta faɗa jiya Laraba cewa tuni ta fara gudanar da bincike kan zargin. Ta ce idan an tabbatar da wani zargi, za a gurfanar da masu laifi a gaban kotunan soji. An tura dakarun na Majalisar Ɗinkin Duniya a cikin 2014 don kawo ƙarshen rashin tsaro da ya samo asali daga rikicin addini da ƙabilanci da ya ɓarke a shekarar 2013. Har yanzu tawagar tana da sama da dakaru 10,000 a ƙasar. Ta fuskanci zarge-zargen cin zarafin mata daga dakarun wanzar da zaman lafiya daga wasu ƙasashe a baya ma.
Tunan ba da jimawa ba Muhammad Hafiz Babali sai kawo mana ƙarshen labaran duniya. Kafin nan bari mu kawo muku rahoton mu nan. To kamar yadda kuka ji a farkon shirin, bayanai na nuni da cewa ana ci gaba da samun ƙwararru a fannin kiwon lafiya a Najeriya masu tserewa ƙasashen waje domin neman rayuwa mai inganci, lamarin da ke haifar da gibi musamman a fannin aikin jinya. Wakiliyar muryar Amurka Shamsiyya Hamza Ibrahim ta yi nazarin matsalar ga kuma rahoton da ta hada mana.
Wata babban matsala da Najeriya ke fuskanta ita ce yadda adadin ƙwararru daga fanni daban-daban ke balagaro zuwa wasu ƙasashe da suka ci gaba ke daɗa ƙaruwa, kuma akasarin waɗanda ke fita daga ƙasar sun kammala karatunsu na jami'a. Alƙaliman ƙididdiga dai sun yi nuni da cewa ficewar ƙwararru 'yan ƙasar baya rasa nasaba da yadda ma'aikatu a Najeriya ke fama da rashin ingantaccen tsari, musamman a fannin kiwon lafiya da yake fuskanta ficewar likitoci da sauran ma'aikatan jinya zuwa wasu ƙasashe. Farfesa Tahir Mamman babban lauya ne a Najeriya, kana shugaban jami'a mai zaman kanta ta Base University da ke Abuja.
Ƙwararru dai suna bari ƙasa akwai damuwa da gaske don muna da ƙarancinsu, musamman idan mutum ya duba ta ɓangaren likitoci. Muna da ƙaranci ba kaɗan ba, amma banda likitoci annawa tunani mutane an training nasu su fita waje su je suna aiki a waje da babu damuwa ba ne, don mutum ya duba biye da Amerika kanta ta ginu da mutane waɗanda suka kore da baƙi ne ƙasar da ta ginu. Shi yasa suna da visa na musamman na jawo baƙi waɗanda suke da wasu korewa da suke da buƙatar su. Don haka mu ya dogara ga yadda muka tsara namu harka, yadda mutane ƙwararru za su zauna, mu kuma har yanzu mu jawo wasu daga ƙasashe su zo su zauna su yi mana aiki.
Wasu rahotanni sun yi nuni da cewa matsalar tsaro, rashin zaman lafiya ko rashin ayyukan yi a ƙasashen baƙaƙen fata kamar Najeriya da kana daga cikin dalilan da suka sa 'yan ƙasar ke ƙaura zuwa wasu ƙasashen. Wasu masu nazari na danganta yadda ƙwararru ke ficewa daga ƙasar ga rashin kyawun yanayin aiki, ƙarancin albashi da kuma sakaci wajen kulawa da ma'aikata daga ɓangaren gwamnati. Kan wannan batu, Dr. Ahmad Shehu, babban malami a jami'ar Amerika da ke jihar Yola a Najeriya, ya yi min ƙarin haske.
Ni kullum tunani na abu uku ne ke jawo wannan. Ita ƙasar tamu ba ta da damammaki ake kiran opportunities da suka wadata, wanda duk wani wanda ya karatu ya ƙware zai iya samun aiki cikin sauƙi kuma rayuwa mai inganci. Saboda haka duk wanda ya karatu ko ya koyi wata sana'a ta ɓangaren ilimi yayi ne saboda ya gyara rayuwarsa. Rayuwar nan kuma ba ta gyaruwa in dai kai karatu ka zo ka zauna ba ka da wani abin da za ka yi. Samu dama sai ka ga cewa a maimakon ka koma gida ka fara shan wahala gudu tsakanin Abuja da Lagos da ƙauye, ka kama ƙafan wancan nan siyasan da wancan mai kuɗin, kana ta fama bayan ka samu ilimi. To in dai ka samu ɗan gurbi a wani waje wanda ba sai ka sha wancan wahalan za ka same shi ba, za ka cewa kai ɗan adam ne, ya kamata ka tsaya inda ka ga sauƙin samun yanda za ka yi aiki. Na biyu kuma na rayuwa dai na ƙasar nan, kama daga rashin wutar lantarki, rashin tsaro, rashin tituna, kiwon lafiya, makarantun gwamnati masu inganci. Ba ga cewa ko da mutum ya san in ya dawo Najeriya yana da aiki, misali mutumin da ya tafi dama da aikinsa, irin wasu mun tafi karatu da aikin mu dama muka tafi, kuma akwai yarjejeniyar cewa in ka gama karatu za ka dawo kuma ka ci gaba da aiki a nan gida Najeriya. Ba ga cewa in mutum ya je can ya ga yanda rayuwa take gudana, ko kana da shi ko baka da shi, illa iya tunanin ka shi ne kana da lafiya za ka je aiki. Don ka gwada da nan gida sai ka fara tunani yanzu ka koma gida babu wuta, abubuwa dai ga su nan waɗanda za su kashe maka gwiwa wajen misali in ka saba rayuwa a ƙasar Ingila ko Jamus ko Amerika. Daga ka su kai kai ce ka saba da wancan rayuwar, tunanin ma za ka koma cikin wata rayuwa da ba irin wancan ba, to sai ka ga cewa to bai ma amfanin komawa ɗin, tunda za ka iya aiki a nan matsayinka citizen of the world. Dama dai amfanin boko karatu da iya sana'a shi ne ya maida kai duk inda ka je za ka iya rayuwa.
Duk da cewa ana ƙorafe-ƙorafe kan yanda ake ci gaba da samun ficewar ƙwararru daga Najeriya waɗanda ke tasiri ga ci gaban tattalin arzikin ƙasar, Malam Jelani Aliyu wanda ke zama shugaban hukumar da ke sa ido wajen ci gaba da zane-zane motoci a Najeriya ya ce
mun san cewa ci gaban kasa abu ne wanda idan ana son a cin masa dole kowane dan wannan kasar ya tashi tsaye ga cewa kowa ya iyakar nashi kokarin wurin samar da haka idan muka duba abubuwan da ke faruwa a Najeriya wato akwai kasashen da su ma suna da nasu matsalolin amma zaka ga cewa mutanen su za su dage kowa ya iyakar nashi kokari ina ganin wannan gurin ne kamata yan Najeriya wanda ke cikin kasa da wanda ke kasashen waje su ma su rika irin wannan tunani su irin wannan dagewar ba kasar da bata da matsaloli ko wayannan kasashen da muke gani na Turawa da sauransu su ma suna da irin nasu matsaloli
masana dai sun ce mafita ga ficewar kwararru daga kasashe kamar Najeriya da Haiti su ne yin hubbasa wajen daukar matakan magance matsalolin da ke sa su yin kaura daga kasashen su na asali waɗanda suka hada da samar da kyawun yanayin aiki ga matasa da ke kammala karatu da kuma shawo kan matsalar tsaro da shugabanci na gari da dai sauransu Shamsiya Hamza Ibrahim muryar Amerika daga Abuja Najeriya
Madalla an gaishe ki Shamsiya Hamza Ibrahim da wannan rahoton har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amerika kai tsaye daga nan birnin Washington DC yanzu kuma ga Muhammad Hafiz Baballe da karshen labaran duniya
Ya Laraba gwamnatin Biden ta fara sanar da gwamnoni da masu kula da yan gudun hijira a sassan kasar game da adadin waɗanda aka kwashe daga Afghanistan daga cikin rukunin farko na kusan mutane 37,000 da aka shirya za a sake tsugunar da su a jihohinsu. Ana hasashen jihar California za ta karbi adadin mutane da ya haura na sauran mutane sama da 5,200 a cewar bayanan shirin taimako da tsugunar da 'yan Afghanistan na ma'aikatar harkokin wajen Amurka da kamfanin dillancin yada labarai na Associated Press ya samu. Jami'an Amurka sun ce jihohin Alabama da Mississippi kowace za ta karbi mutane 10. Ba a tsammanin Hawaii da South Dakota da West Virginia da Wyoming da gundumar Columbia za su karɓi kowa daga rukunin farko na waɗanda aka kwaso waɗanda suka tsere a cikin kwanaki na ƙarshe na ficewar Amurka cikin ruɗaniya ƙarshen watan da ya gabata. Gwamnati ta nemi kuɗaɗe daga majalisa don taimakawa sake tsugunar da 'yan Afghanistan 65,000 a Amurka nan da zuwa ƙarshen wannan watan da 95,000 nan da watan Satumbar 2022. Kotun kolin jihar Minnesota da ke Amurka ta soke hukuncin kisa mataki na uku da aka yanke wa tsohon ɗan sandan Minneapolis wanda ya harbe wata 'yar Australia a shekarar 2017. An yanke wa Muhammad Nur hukuncin kisa mataki na uku da kisan kai mataki na biyu a mutuwar Justin Roschick Damon, amma ya ɗaukaka ƙara kan hukuncin kisan. Yana mai cewa ana tuhumar ne da laifin da ake caji wanda ake tuhumar akan fiye da mutum ɗaya. Hukuncin na jiya Laraba zai ba wa Derek Chauvin dama don ya ɗaukaka ƙarar hukuncin kisan kai mataki na uku a mutuwar George Floyd, amma hakan ba zai wani tasiri na zahiri ba tun lokacin da aka yanke wa Chauvin hukunci da aka tuhume shi da kisan kai mataki na biyu.
Gaishe ka Muhammad Hafiz Baballe. To mutane 43 ne suka mika takardunsu na neman zama sabon sarki a masarautar Kwantagora ta jihar Niger, Najeriya bayan rasuwar tsohon sarkin Alhaji Sa'idu na Maska a cikin makon jiya. Kwamishinan kula da ma'aikatar kananan hukumomi da masarautar jihar Niger, Barista Abdul Malik Sarkin Daji, ya ce masu zaben sabon sarkin sun tsaida Galadiman Kwantagora a matsayin shugabansu. Daga jihar Niger, ga wakilin muryar Amurka Mustafa Nasir Batsari da ƙarin bayani.
Kwamishinan kananan hukumomi da masarautu na jihar Niger, Barista Abdul Malik Sarkin Daji, ya ce masu zaben sarkin sun zaɓi Galadiman Kwantagora domin ya zama shugabansu, kuma nan da gobe Juma'a ne za a rufe karɓar takardun masu buƙatar shiga takarar neman sarki a masarautar ta Kwantagora mai daraja ta ɗaya.
To, yanzu dai a yau da suka bani feedback an samu sama da mutum 43 waɗanda suka ansa form, suka ansa guideline, kuma har sun cika form da application ɗinsu da CV ɗinsu har sun mayar. To da ban sani ba ko zuwa wannan dare wasu sun ƙara kai nasu, amma dai ku zuwa dai yanzu mutum 43 su ne suka shigar da ainihin takardar neman shiga takarar mai gurbin sarkin Sudan.
Na'am, ka san maganar da muka yi cewa ran Laraba za ku rufe, yanzu kenan an ƙara lokaci kenan ko?
An ƙara lokaci zuwa ranar Juma'a, saboda mu yi la'akari da waɗanda ke niza, duk da yake abin yana da muhimmanci gare su kamar yadda na faɗa maka. Daga ranar da aka yi rasuwar ma wasu sun riga sun shirya takardun su na application tun kafin ma mu ba da wa'adin lokacin da za a buɗe.
Shugaban masu zaben sabon sarkin dai Alhaji Shehu Yusuf Galadiman Kwantagorar ya ce za su gudanar da aikin su tsakani da Allah ba tare da jin tsoron saka bakin gwamnati ba a aikin nasu.
Hakimu ne mutum wanda ya kamata fito da shi, amma tun farkon kafa zaton Kwandagora haka take. So idan dai mun zakulo wanda ya kamata, mu kuma muka yi tsakanin mu da Allah ba sa rai, ina ganin wanda ba samu na baki ba, yadda ya yi to haka za su yi aiki da shi insha Allah.
A yanzu dai hankali ya karkata matuka tare da jiran lokaci domin ganin sabon sarki a masarautar na Gwamatsan. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.
A gaida Mustapha Nasiru Batsari da ya aiko mana da wannan rahoton. Masu sauraro, kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mota VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka, a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com, muryaamurka.com ko kuma sashenhausa.com. Yanzu sai ku daɗa gyara zama don ku saurari shirin Domin Iyali.
Ya Allah, ya Allah na huka. Allah ni kai ne na roga, baro ki ka don ka hui ba. Ku jama'a tambaya ni ke da, ku jama'a tambaya ni ke da.
Masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da asuba. Alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Kamar yadda muka alkawarta, yau shirin Domin Iyali zai nazarci batun afuwa da gwamnan jihar Kano Abdullahi Ganduje ya yi wa Rahama Husaini, wadda tun daga lokacin da aka yi mata aure tana da shekaru 13 zuwa yanzu ake muhawara akan halin da ta shiga. Wakilinmu Muhammad Ibrahim Kwari ya zame ido da kuma kafar Domin Iyali kan wannan batun, ya kuma hada kan masu ruwa da tsaki domin nazarin lamarin. Ga Muhammad Ibrahim Kwari.
Batun afuwa da gwamnan Kano Dr. Abdullahi Umar Ganduje ya yi wa wata matashiya wadda a baya ake ce da ita yarinya ce, amma yanzu za a iya cewa matashiya mai suna Rahama Husaini, wace tsautsayi ko kuma wani dalili ya sa ta soki mijinta da wuka a lokacin da aka yi musu aure tana shekara 13 a shekara ta 2014, kuma wannan sukan wuka ya zama sanadin rasuwarsa, lamarin da ya sanya aka gurfana da ita a gaban shari'a kuma aka yi ta shari'a, sai a shekara ta 2018 aka yanke mata hukunci. Amma alkali da ya tashi sai ya ce ya danka mako mata ga hannun gwamnan Kano, wato zai iya mata yafiya, wato gwamna na iya mata yafiya kamar yadda doka ta yi tanadi, la'akari da abubuwa muhimmai guda biyu a wancan lokaci da alkali ya tsokaci a kai. Na farko shine shekarunta ba su kai ga shari'a ba, dan kwata-kwata tana da shekara 13 ne a duniya. Abu na biyu kuma an mata aure a lokacin da ba ta san mijin da aka aura mata. Sannan alkali ya la'akari da cewa tun da yarinya ce karama tana da burika a duk a rayuwarta ta duniya, ta yi idan aka yi mata afuwa ta dawo ta ci gaba da rayuwa irin ta kowa, za ta zama mutuniyar kirki kuma ta amfani al'umma bayan ta amfani kanta. Waɗannan su ne a takaice dalilan da kotu ta ayyana kuma ta sanya hurumin makomata a hannun gwamna. Kuma a ranar Juma'a mako kusan biyu da ya wuce, shi gwamnan Kano bisa shawarwarin wani kwamaci na shugaban kasa wanda yake yin afuwa ga ire-iren mutanen da ya cancanci a yi musu afuwar kuma suna tsare a gidan gyaran hali, kuma akwai ƙuduri na gwamnatin tarayya na rage cunkoso a gidajen yarin Najeriya, kuma wannan kwamiti ya bai wa gwamnan Kano tare da su kuma mun kula da gyaran hali din cewa wannan yarinya fa ga alama ta saduda domin tunda ake tsare da ita ba a ga wata fitina ba a tare da ita wannan shawarwari gwamnan Kano Abdullahi Umar Ganduje amfani da su kuma ya mata afuwa har ma ya kara da cewa zai yi mata wato zai dauki nauyin iliminta wannan afuwa ta gwamnan Kano ta bayyana mabambantar ra'ayi a tsakanin yan Najeriya musamman al'ummar jihar Kano a dalilin haka yasa muka hallara waɗanda suka kamata su yi tsokaci akan wannan batu domin mu gano menene hikimar ita afuwa din kuma wannan alfanu za ta haifar sannan menene kalubalanta baya ga akan ita rahama da ma sauran mutane ire-iren ta mata da suka aikata laifuka makamantan irin nata wani darasi za a koya tunda zance ake na fassara doka ko tsokaci akan doka abinda dokar kasa ta baiwa mahukunta dama su yi ko kasi shine muka ga dacewar wannan zaure ya karbi bakuncin barista Badiha Abdullahi Mu'az ɗaya daga cikin lauyoyi da suke kai komo musamman akan harkar da ta shafi al'amarin iyali a tsakanin kotuna don ceto su ko kwato musu ko kuma tabbatar musu da haƙoƙi ko ƴancin su kazalika muna tare da Dr. Musa Abdullahi Sufi na gidauniyar AA Gwarzo wata gidauniya ce da take ayyukan lafiya da jin kan al'umma sannan muna tare da Malam Mustafa Muhammad Dandime malami ne da kan yi tsokaci kuma yake koyarwa akan al'amuran da suka shafi rayuwar al'ummar musulmi musamman ta mahanga irin ta addinin musulunci malamai wannan fili na domin iyali ne muku barka da zuwa barista zan fara da ke me hikimar yin afuwa sannan akwai batu da ya sabbaba zancen auren dole da shekaru me dokar kasa ta ce ne game da batun yin afuwa din nan akan mutumin da ya aikata laifi irin na rahama
ita Najeriya da kasa ce da take da ginshiki akan dokar da ta kafa ta shine kundin tsarin mulki na 1999 kamar yanda ake masa kwaskwari ma yanzu to wannan kundi shi ya bada dama dukkan wani mahaluki da ya laifi yace to laifin nan sai ya zama rubutaccen sako a cikin kundin da ake gudanar da shari'a sannan sai ya zama rubutaccen sako na yadda za a yi hukuncin wannan laifi idan har an aikata shi muna da penal code da take guide mu muna kuma da administration of criminal justice law 2019 Kano state waɗannan su ne waɗanda suke tafiyar da shari'a ta laifi a cikin Kano state to maganar mutum ne laifi sai a dauki yarinyar nan rahama a ga asan da ta aikata laifin nan tana da karancin shekaru kuma doka kowace iri da ta bature da ta addinin musulunci ta tabbatar da hukunci baya hawa kan karamin yaro infant ake kiran su sai har in ya kai munzalin hankali shekarun munzalin hankali sune shekara 18 duk wanda yake da dadan shekara 13 baya gazawa da kwabarsa akan abin ma da zai illata shi wasa da wuka wasa da ashana reza ce wanka ne duk sai kana kwabarsa kana tallafa masa akan abin da zai yi dan ya amfani kansa kuma ya kiyaye abin da zai illata shi domin shi a gurin sa abin wasa ne to a zo kuma ga gangarawa kan magana aure sai ta tsinci kanta a auren dole wanda duk daga malam a ciki zan riga shi riga malam masallaci addini bai ce ai auren dole ba domin ginshikin aure shine aka ce ta zawwaju dal walunal walu a gina shi akan tsananin so an gina shi akan so da kauna da kuma afuwa da kuma rahama shine dadin zaman aure to ta tsinci kanta a inda aka yi mata auren dole akai mata auren dole ita iya ganinta ba yanda za ta yi ta rabu da wannan alakakai sai dai ta dau matakin da take ganin a zuciyarta shine mafita ba ta foreseeing consequences ba ta hangen me zai je zo ita dai ta rabu da shi tunda dai ba ta san sa an kaka ba mata shi to ta kowanne hali ba za ta zauna da shi ba to bari ta nema kanta wannan saukin ba ita kadai bace akwai wanda ta ba mijinta shinkafar bera tace ita ta yi haka ne dan kawai ya wahala ya ciwon ciki ya ga ba zai iya zama da ita ba ya sallame ta to kuma inda hukunci yazo akan duba shekaru akan duba circumstances yanayin da ya bujuro aka samu wannan matsala, to kuma har alkali ya hukuncin sa yace ya batta a karkashin afuwar gwamna, governor's pleasure. To wannan kuma hukunci ya ba gwamna daman koma wanda ma mai shekaru barkatai ne. To idan aka ce an yanke masa hukuncin kisa, gwamnan nan shine mai hannun da zai dauka ya rattaba ya ce yau a yayan kasa ta na amince aje aka shi wani. Daman kuma laifi ne against the state. Ita hukuma ake wa laifi, kuma hukuma ce take da damar yin afuwan nan ko kuma ta ce a tafi ai zartar da wannan hukunci da alkali ya riga yayi.
To barisa badi hazan dawo gare ki, musamman abin da ya shafi haƙƙi kuma na iyalai ko kuma dangin wanda aka kashe ko wanda doka ta tanadi. Akaramakallahu malam Mustafa Muhammad Dandebe, me matsayin shari'ar musulunci akan abin da ya shafi auren dole?
To abin da ya shafi auren dole, ko da yake su a musulunci ba auren dole ake kiransa ba, wato kawai abin da ake kiransa da shi, wato uba yana da dama ya aurar da yarsa ga wanda yake so. Fasarar mu ta zamani ana kiransa da auren dole, kuma kaman yanda yake da dama ya bata dama ta zabi wanda take so. Wato shi a musulunci abin da ya tsara ya sa shi a matsayi ne na jaizi halal. Abinda aka ce jaizi shine abinda kana da damar kai kana da damar ka bari. Shi yasa malamai suke kiran wannan abin da cewa wato aure ne wanda yake wanda za a ba wa mace zabi in an ga dama, kaman kuma yanda shi miji zai zaba mata miji. Kaman yanda ne risala yake faɗa, walal abbi in kahu ibnatahu as-sagira, wato uba yana da damar da zai aurar da yarsa karama. Kaga ashe kenan yana da damar da zai aurar da yarsa karama, sannan kuma yana da damar da zai cewa wance wa kike so a aura miki. Shi yasa han malamai suke cewa a wannan zabin mata irin na dama su kunya ba sa iya furtawa. Wani lokacin in suna so za su yi magana, in ba sa so ba za su iya magana ba, ko kuma a'a gaba ɗaya ma ba za su yi magana ba, sai su shiru. Sai malamai suka ce idan sun yi shirin nan za su yi hawaye dan ba za su iya cewa a'a ba.
Abinda lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau, sai mako mai zuwa mu dora inda muka tsaya. Yanzu a madadin bakin namu da kuma Mahmud Ibrahim Kori da ya bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin, sai kuma Jumbe Hamza da ya daidaita sautin shirin alheri, ke muku fata alheri. Kada ku manta kuna iya sake sauraron wannan shirin da dukkan batutuwa da muke gabatarwa a shirin domin iyali a shafin mu na internet voahausa.com idan kuka matsa shirye-shiryen mu. Da alheri.
Kai mata su ne duniya.
To madalla, an gaishe ki Grace Alheri Abdu, yanzu kuma ga Muhammad Hafiz Baballe da labarai a takaice.
Wakilin zaman lafiya na Amurka a kasar Afghanistan ya ce yakullar yarjejeniya ta karshe da kungiyar Taliban a tsakiyar watan Agustan da ya gabata, danganin masu ta yadda kayar baya sun shafa wa Kabul lafiya yayin da suke tattauna kan sauyin mulki. Amma ya ce shawarar da shugaba Ashraf Ghani ya yanke na ficewa daga kasar ya lalata shirin. Wakilin haifaffen kasar Afghanistan Jalmi Khalid Zaid ne ya bayyana haka a wata hira da jarida Financial Times. Ya ce ya tattauna na tsawon makonni biyu kafin babban birnin kasar ya fada hannun Taliban a ranar 15 ga watan Agustan da ya gabata. A inda ake karin samun matsin lamba a duniya, kasar India ta ce tana nazari sosai kan sake dawo da fitar da allurar rigakafin COVID-19 zuwa kasashen duniya, musamman Afirka wacce ke cikin tsananin bukata. India ita ce ta fi kowace ƙasa hada allurar rigakafin, amma ta dakatar da fitar da su a watan Afrilun da ya gabata don yaki da hauhawar masu kamuwa da kwayar cutar, da yanzu haka aka shawo kanta. Gwamnatin kasar Gabon ta ce Majalisar Ɗinkin Duniya ta janye dakarun wanzar da zaman lafiya na Gabon 450 daga aikinta a Jamhuriyar Afirka ta Tsakiya sakamakon zargin yin lalata da mata da cin zarafi. Ma'aikatar tsaron Gabon ta faɗa jiya Laraba cewa tuni ta fara gudanar da bincike kan zargin. Ta ce idan an tabbatar da wani zargi za a gurfanar da masu laifi a gaban kotunan soji.
To masu sauraro, anan muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu, sai kuma an jima kaɗan da hantsi. Za ku ji wasu abokan aikinmu ɗauke da wasu sabbin shirye-shirye da ƙarfe 8 na safiyar yau. Yanzu a madadin Muhammad Hafiz Baballe wanda ya tayani gabatar da shirin, da kuma Jumbe Hamza wanda ya bada umarni, da injiniyanmu na yau mai ce taku Binta Suleiman Yaro don haɗa shirin, da kuma gabatar aikin muku. Fatan alheri, ku huta lafiya, ma'assalam.